This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfili Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Kabar zan karanto. Kristoci da dama da iyalansu sun yi kaura daga ɗaya daga biranen Siriya don gujewa abin da ka iya faruwa kamar yadda masu fafutuka suka faɗa a jiya Asabar. Daraktan kungiyar Kristocin Siriya game da ƴancin bil'adama Osama Edward ma ya sanar da cewa ɗaruruwan Kristoci da iyalansu ne suka bar cikin ƙwaryar garin Sadad zuwa Homs da kuma Damascus, babban birnin Siriya inda yake ƙarƙashin ikon gwamnati. Sun yi hijirar ne saboda gujewa abin da ka iya jewa ya dawo ganin yadda kungiyar ISIS ke daɗa kunno kai zuwa garuruwan da suke da niyyar kai muggan hare-hare. Edward ya ce da yawa suna tsoron kar abin da ya faru da kabilar nan ta Yazidi ya faru da su wanda aka kashe Kristoci, da kuma abin da ya faru da sauran Kristocin da duk inda ƴan ISIS suka kama ikonsa inda suke ba su zaɓin musulunta ko kuma barin garin, kai har ma da kaiwa ga kashe su. Wata ƙungiyar rajin kare ƴancin bil'adama ta Siriya mai matsuguni a Burtaniya ta tabbatar da tsananin faɗan da ake yi a yankunan cikin biranen Karyatain da kuma Mahin da ke kusa da Sadad. ‘Yan ta’addar ISIS sun kashe ɗaruruwan ‘yan kabilar Yazidi, kusan kashi 10 daga mutane miliyan 23 na kabilar Firewa da ke cikin Siriya Kristoci ne. Zuwa yanzu dai sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta sun kai hare-haren sama fiye da sau 6,000 a jiya 8 ga watan Agustan nan ne suka cika shekara ɗaya cur da ƙaddamar da yaƙi a kan ƙungiyar ta ISIS. Wata mahaukaciyar guguwa mai lakabin Typhoon Saudelo ta zaftare tsandaurin da ke gefen tekun kudu maso gabashin Sin a jiya Asabar, sannan ta yi sanadiyar ɗauke wutar lantarkin fiye da gidaje miliyan 1 bayan ta hallaka akalla mutane 6 a birnin Taiwan. Ba wani rahoton da ya nuna wasu sun jikkata a doron ƙasa ko kuma asarar dukiya. Daga baya guguwar ta rage ƙarfi zuwa zazzafar guguwar doron ƙasa ta Tropical Storm. Ta kuma durƙusar da hada-hadar birnin Putian mai ɗauke da yawan jama'ar da suka kai 450,000. Rahotannin birnin sun ce an sami yin gaggawar kwashe mazauna wajen kamar 158,000 don gujewa hatsarin abin. Ana zaton guguwar mai ƙarfin kilomita 20 a cikin sa'a guda za ta durƙusar da harkokin sufurin jiragen ƙasa da kuma na sama a mafi yawancin garin da ke gefen tekun. A duk-dukun jiya Asabar, guguwar ta ratsa birnin Taiwan da kwatankwacin gudun kilomita 160 a cikin sa'a guda, inda ta bar gidaje da yawa ba wutar lantarki, ta kuma kakka da bishiyoyi a kan titunan zirga-zirgar jama'a. Fiye da jiragen fasinja zuwa ƙasashen duniya da kuma cikin gida guda 300 ne suka kasa tashi don gudun faruwar hatsari. Ma'aikatar yaɗa labaran Taiwan ta ce a cikin waɗanda suka mutu har da wata mata da ɗanta ɗan kimanin shekara 8 a duniya. Wasu ‘yan tagwaye ma sun ɓace tare da kuma kimanin mutane guda 60 sun hallaka. Wani faifan bidiyo a talabijin ya nuna yadda mutane ke tsaitsaye tsamo-tsamo ba matsuguni. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. ‘Yan Taliban sun sake ɗaukar alhakin kai wani mummunan harin ƙunar baƙin wake ɗaya a cikin wata mota da ya kashe mutane fiye da 50 a kusa da birnin Kabul, wanda kwana ɗaya kenan da faruwar wannan abu. A wata sanarwa da aka aika muryar Amurka ta ce Taliban ne da alhakin kai harin na jiya Asabar bayan an yi wancan da ya kashe mutane 50. An yi wannan harin ne a Kanabad dake arewacin yankin Kunduz. Harin na baya-bayan nan ƴan sanda sun ce ya kashe akalla mutane 22 daga cikin membobin ƴan yakin sa kai masu goyen bayan gwamnati. Babban birnin Afghanistan suna fama da fargaba ta wannan abu, sannan mutane suna zaman zulumi bayan waɗannan munanan hare-haren ƴan Taliban tun bayan sanar da kashe Shaban nada sabon shugabansu wanda da aka kashe Mulla Umar suka nada shi wato Akhtar Mansur wanda ya gaji wancan din. Sun kuma tabbatar da cewa suke da alhakin kai harin da aka kai wanda aka ji kusa da Camp Integrity wanda sojojin Amurka na musamman suke zauna a wurin.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwan da ke nasaba ne da harkokin zabe a kasashen da suka yi nisa a harkan zabe domin ganin ko waɗanda suke kwaikwayo ko kuma suke ara daga wurinsu suna yi daidai ko kuma suna yin kusa ma da abin da suke kwaikwayon. Wannan yasa yau muke son fara duba yadda Amurka da Najeriya waɗanda suke gudanar da irin zabe iri guda. Shi yasa na gayyato abokiyar aiki na wato Jamila Kabir Fage wadda take daman jefa kuri'a a nan ƙasar Amurka domin jin shin ko yadda demokradiyyar Najeriya ke zabe lalle haka ake yi a nan Amurka. Kuma a wannan shiri batu da kawai zamu duba wato zaben cikin gida na jam'iyya, shin a nan ƙasar Amurka jam'iyyu nawa ke tsayawa takara? Jamila, wai da farko jam'iyyu nawa ke tsayawa takara a nan?
To Malam Ladan, da akwai dai jam'iyyu da dama, amma mafi yawanci zaka ga an tsaya da guda uku, da wanda aka fi sani akan Democrats kenan, da Republican, da kuma wanda aka fi sani akan Independent.
To wai ya dan takara ke fitowa ya tsaya takara a zabe shi a cikin waɗannan jam'iyyu?
Kowa zai bayyana niyyar shi da daban-daban. Ka gani dai kamar dai misali ta Hillary Clinton, kowa ya san cewa za ta tsaya a matsayinta ƴar Democrat, jam'iyyar Democrat. To kwanakin baya yanda ma ta bayyana niyyarta, ta fito ne ta Twitter, shafin Twitter, wanda ba a taɓa yin haka ba a baya. Za ka ga cewa mu matasa masu amfani da wayannan shafuffukan sada zumunci mun ga cewa lallai ta fito da niyyar tana son ta haɗa da mu, kamar yadda shugaban ƙasa Barack Obama ya yi a kwanakin baya kenan. Amma mafi yawanci suna bayyanawa ne ta radio ko kuma ta jarida ko kuma ta talabijin. Zaka ga sun yi sako na musamman su nuna niyyarsu kamar yadda Donald Trump ya yi a kwanakin baya. To ko ta yaya dai za su iya bayyana kuma wane ne da yake da niyyar ya tsaya, ko kai a matsayinka dan jarida ko a matsayinka dan malamin makaranta, ko ma wane in dai kana da niyya zaka fito ne kawai da niyyar cewa zaka tsaya takara
ta waɗannan kafofin yaɗa labarai
ta ko ina kake so. Yau ko zaka je makaranta ne ka hada ɗalibai ka ce musu gashi yau fa zaka tsaya, ta haka ne ragowar jam'iyyar za su ga cewa to wannan shi dama ai, tunda kamar yanzu kowa yana da matsayin shi akan ko kai dan Democrat ne ko kai dan Republican ne, sai ka ce to kana son ka tsaya takarar zabe akan wannan a wannan matsayin
wannan jam'iyyar.
Wannan jam'iyyar,
to a jam'iyyar, a cikin jam'iyyar ya ake hidda mutum guda a ce kai zaka wakilce mu ka tsaya muna takara?
Yau Malam Ladan, to
kamar yadda ake yi a demokradiyyar Afirka ko in ce Najeriya misali wanda na sani, mutane ne daga bangarori daban-daban na jam'iyya za a taro a jefa maki ke Jamila kuri'a ko kuma a jefa mani Ladan kuri'a, za mu tsaya takara tsakanin ni da ke, shin ya ake yin irin ake fidda gwanin?
To da farko su wayannan jam'iyyun sai su duba su ga cewa to duk wayannan mutanen sun zo daban-daban sun ce suna son su tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyarsu, sai su fara bincike a lokacin zaka gani ko mu mutanen duniyar su kansu ma wanda suka tsaya wannan lokacin basu ma san tarihin su ba sai wayannan jami'in sun fara bincike akan su sai kaga daban-daban ana tarihin ka ina aka haife ka menene asalin ka komai naka to a lokacin zasu fara duba suka cewa wane ne muke da nasarar wa zai iya ba mu nasarar cin zabe idan har mun zo yanzu mun tsaye da shi mun ce shine zamu bawa tutar tsayawa sai sun duba amma su wane ne su ɗayan bangaren kamar yanzu Democrats sun ga cewa eh lalle Hillary Clinton kila fa ita ce za ta fi samun nasara amma suna nan su mai da idan su akan Republican wa za su tsaida in wannan dan gidan Bush din ne ko ko irin su Donald Trump ne to daga nan ne zasu ga cewa to in dai muka tsaida da wannan
zai iya karawa da wannan
taka suke
oh ba jefa kura ake yi ba ba za a kira yan jami'u su zo su jefa kura
wannan karshe ne daga can karshe shine sai ba an riga ai suna son su san su
mutanen kasa
wai wane ne yafi karbuwa a hannun mutane taka su suke tunanin su ba wai su kadai bane za su ce ai sun fi son wane ko sun fi son wance duk ita jami'iyar gabaki dayanta ita su burin su san cewa in dai duk wanda suka tsaida shine zai ci to sai su ta tunanin
wato suna amfani da farin jinin
yawwa da
mutane yadda suka yi to yadda suka samu karbuwa
yawwa
shi zai sa kai tasiri ko kuma ka samu cewa jami'a ta tsaya maka
kwarai
har a yadda cewa kai wani kaza je ka tsaya muna takara
kwarai da gaske ai shi yasa Barack Obama ya iya samu bayan shekara hudu kawai a Senate ya iya ma samu shi saboda sun ga yanda aka karbe shi
kuma duk zabukan da aka yi kina son ki ce ta irin wannan ne jami'a ke tsayar dan takaranta
haka dai tsarin yake amma ka san komai harkar siyasa amma a tsarance haka ne ba wai su ne zasu kawai dan su ne kadai yan jami'a da suna ba wa sauran mutane
ina maganar kudi to kudi ba su amfani ba su tasiri
yawa ma
don rarraba ma ku yan jami'a da manyan jami'a kudi domin ku zabe ni
to mallam ladan gaskiya wannan magana da ka dauko da ko na abu da ake kiran shi zaka ga kamfanoni ne yanzu a ce kamar wayanda suke fannin waya ko kuma yan kasuwa sai kaga suna ta kamar Donald Trump da yake shi da
mai kudi ne
to a muhawarar da suka yi yace duk mutanen da suke nan ba wanda ban bawa kudi ba saboda shi haka yace kuma saboda haka
wasu mutane
mutanen da zai ke tsaye tare su suka tsaya takarar tare ai wajen biyu kawai ne suka iya cewa ni ba ka taba bani kudi ba saboda ba sa cikin wannan harkar amma har yace ita kanta Hillary Clinton sai da na bawa foundation din su kudi yace duk abin da nace su yi za su ka gane to da yana tasiri gaskiya amma ta bangaren
kungiyoyi dai daban-daban
yawa ba wai ka dauki kudi
tsakani da ke in baki ba
bazai babu wannan
dan takara ba zai iya ba waɗanda shugabannin jami'a kamar dan toshe baki ba haka
bazai iya ba
saboda in an zo
za a kulle ka kana dan takara ka ce zaka kai wa jami'a kudi bazai yi ba wannan matsala ce
gagare kai dan takara
eh kwarai da gaske fati
ba zai takara
ai dole ma za hukuma za a yi
za a kai ka wani batu kuma shine yanzu dan takara ya tsaya takara sai bai yi nasara a wannan jami'a ba misali jami'ar Kudatar Republican ina yin bari in tsallaka in koma Democrat
mallam ladan ni abin da yake yawan ban gane shi ba kenan kamar lokacin da naga ana ta yi na Nigeria dinnan ya daure min kai sosai saboda gaskiya halaka da jami'a a kasar Amurka wani abu ne kamar cin amana ne saboda yanda kamar idan kai Republican ne gidanku kila wasu duka Republicans ne wasu kuma ba Republicans bane ba amma abu ne a zuciyarka kuma sun bambanta ne da junansu sosai wanda ba za ka iya cewa wai saboda baka samu kawai ka je saboda kwata-kwata harkokin da suke yi wa neman suke tsayawa akai daban suke gabaki daya sai dai zaka iya cewa zaka tsaya akan kai a matsayin
independent dan takara mai cin gashin kansa
yawa dan takara mai
amma ba wai ka bar jami'a Democrat ka koma Republican ba ko kuma daga Republican ka koma Democrat
shi yasa ake da independent din to ka gani zaka iya zama yanzu independent ne amma Republican zaka iya zama independent party amma Democrat
amma ba ka ce ka koma
ko kuma ka ce independent
to shin ana iya hana dan takara tsayawa akan wani dalili
a'a
to To mun gode kwarai da gaske Jamila.
Yawa.
Kafin mu karkare, bari mu leka zauren majalisar dattijan Najeriya inda Sanata Danjuma Goje ya shaida wakiliyar Madina Dauda cewa nadi ya halarta cikin zabe. Da Madina tambaye shi ko me yake nufi da hakan? Ga bayanin da ya mata.
Mun zana mun zama lafiya kamar an yi debate an yi komi mun komitoci masu kiyo mun nada sanata Barnabas Gemade ya shugabanci komiti wanda su dukkan dauran hanyoyin da ke kasan nan gabaki daya ai kasa abin ya faru ba na dake mutuwa ba amma dai ka ga dai an yi zama an fara lafiya an tashi lafiya ba wani fada da aka yi ba doke doke ba zage zage ba wani fada ba wani abu an mutunci muka fara mutunci muka kare abin da ake so kenan dama.
Abin da ake so shine ku hada kafa da PDP ku yi aiki tare?
A'a mu hada na ɗaya mu senate. Ai ba ci mu zo mu tarigiman siyasa a senate nan PDP APC kaza kaza ba. A'a. Abin da aka ce a tsarin mulki shine mu majalisa na dattawa na wakilai mu hada kai da shugaban kasa mu aiki mu ɗan Najeriya. Abin da muke kenan yanzu a shine muke mu hada kanmu mu bayar wa shugaban kasan mu mai girma Muhammadu Buhari cikakken goyon baya saboda cika alƙawarin da yan Najeriya musamman jami'an mu ta APC mun yi alƙawarin canji kuma wannan canji ba zai yiwu ba sai tare da haɗin kan mu yan majalisa na dattawa da kuma na wakilai mu haɗa kai da shugaban ƙasa da jami'an mu don mu ga cewa mun cika alƙawarin da muka yi waje.
Sai dai Madina ta ce da shi ai jami'ar APC ta zabe su amma idan dare yayi sai su koma jami'ar PDP nan ma ga bayanin da yayin Madina.
To ina fata dai ke kina Najeriya cikin shekaru biyu suka wuce nan kin ga balahiran da muka yi da mutanen PDP a nan gidan kin san cewa da muka bar PDP mu koma APC ba irin shirin da ba mana ba kullun zama ki za a kore mu a nan majalisar kuma dai duk wani rigima da aka yi mun yi da mutanen PDP a ce muna fidiya boye.
To ma saurare, nan mu kawo ƙarshen wannan shiri na yau. Sai wani sati mu shigo muku da wani sabon bako da kuma wani batu akan zabe. Musamman game da Amurka da ƙasashen Afirka. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Jamila Kabir Fage da wakiliyar Madina Dauda, sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da daidaita sautin shiri. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa, sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Yau rahoton namu na musamman zai waiwaye ne kan mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya kan ware a duk shekara domin ƙara faɗakar da iyaye kan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa wanda aka kammala ƙarshen makon da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta yi dubi kan mahimmancin wannan mako da taken da aka zaɓa na wannan shekara.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 1 zuwa 7 na watan Agustan kowace shekara a matsayin makon shayar da jarirai nonon uwa zalla. Taken makon na bana shine mata ma'aikata mu goyi bayan ƙudurorin da za su ba mata damar shayar da jariransu. Madam Lidiya Ishaku jami'a ce a sashen kula da abinci mai inganci a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau ta mun bayani kan muhimmancin makon shayar da jarirai nonon uwa zalla.
Ma'anar wannan lokacin shine a wayar da jama'a tuntun ba mata ba game da amfanin shayar da yara da nonon uwa tuntun ba farkon haifuwa ba a yi abubuwa ababa da yawa wanda jama'a za su gane cewa shayar da yara da nonon uwa yana da amfani.
To menene amfanin shayar da yara da nonon uwa?
Na fari wato yana zama kamar rigakafi na farko wanda yaro zai samu daga haifuwa domin akwai wannan nonon uwa wanda yana fara fita yayin da mace ta haifu tsawon kwana 3 zuwa 4 to wannan madaran yana nan kamar ruwan kwai ne shine yana kare yara daga cututtuka so yakan zama kamar rigakafi na farko ga yara. Bayan wannan shi nonon uwa yana kumshe ne da sinadaru wanda za su sa yara su samu koshin lafiya ba sai ka saya ba kuma yana kawo dangantaka tsakanin uwa da yaronta.
To ina wato matsalan da yaro zai samu idan bai samu isasshen nono daga uwarsa ba?
Na ɗaya yaro ba zai samu koshin lafiya ba. Na biyu kuma ba wuya ku gan yaro zai dinga zawo amai zawo da amai din nan saboda garkuwan jiki ba su da karfi kuma in akwai abin da muka yi cewa ana gwada nauyin yaro kowane wata domin mu san yadda yara suna girma to yaron da bai samu isasshen nonon uwa ba zaka lura cewa girman shi ba zai zama kaman na wanda ya samu nonon uwa ba. Yaron da bai samu isasshen nonon uwa ba, kokolwan shi ba zai zamanto daya da wanda ya samu tun daga ciki ba, domin daga yayin da mace ta yi ciki mamuna ce ta samu isasshen abinci wanda zai ba ta koshin lafiya. Har ga haifuwa mun ta shayar da nono wata 6 zalla ba ruwa ba komai. Bayan haka a ci gaba da shayar da nonon uwa har zuwa shekara 2, har ma in mace za ta iya yafi shekara 2.
Da shike makon na bana ya bada fifiko ne kan yadda za a goyi bayan manufofin da zai taimaka wa mata ma'aikata ta yadda za su sami sukunin shayar da ƴaƴansu nono ba tare da samun cikas ba. Na tambayi wata jami'a don jin irin bayanai da suke samu daga mata kan shayarwa, musamman waɗanda ke aiki a ofisoshi.
Sunana Mrs. Tanwar Davis, na aiki da Ministry of Health a sashin abincin yara ke. Wasu sayi din zaki ga matan nan za su ce miki a wuraren aikinsu ba a yadda musu su je da ƴaƴansu. Sa'annan kuma wani lokaci wayannan matan kuma ba za su iya ciyar da ƴaƴansu da nono zalala a wata 6 ba, yanda doka ta ce ya kamata a shayar da yaro nono zalala wata 6 kafin a fara bashi abinci. To a wani sayin kuma wani lokaci matan sukan iya bai ƴaƴan a gida sai a fara basu madaran gwangwami. To kinga madaran gwangwamin nan ba kowa ne ya iya yin shi ba. Wani lokaci yaran nan sai kiga sun barke da gudawa. Kin gani rashin kwanciyar hankali ma yakan sa nono ma ba zai iya fitowa da yawa ba. Don anan muka fara tambayoyi, kin ba ma yaron ki nono zalala wata 6, wa'ansu za su ce eh, wa'ansu kuma za su ce a'a. In kika fara tambayoyi kika ce me dalilin da yasa baki ba ma yaron nono zalala wata 6 ba, wa'ansu za su ce mama mai gidana ne tace gashi, wa'ansu kuma za su ce wuya ne yana bushe ma yaron. Eh, to yanda za a daidaita wannan masalolin shine kinga matan ya kamata a wayar da kansu akan cewa kun gani ba da nono zalalan nan ma yaro wata 6 nan yakan tsare yaro daga cututtuka. Sa'annan kuma kinga su maman mijin nan su ma ya kamata a je unguwa a wayar musu da kai akan cewa ya kamata a ba ma yaro nono zalala wata 6, cewa nono zalala wata 6 nan fa yakan sa garkuwan jikin yaro yayi karfi.
Na kuma zanta da wasu matan da ke shayarwa don jin irin alfanun da ke tattare da shayar da jarirai da nonon uwa zalla.
Sunana Maryam, to ina basu nono har wata 6.
To wani alfanu kika gani?
Eh, ni alhamdulillah yara na da har an gama goyen su haka bana basu kunu har sai na yaye su dan ba sa sha, kuma ina goyen su lafiya ba wani abu.
Sunana Badi'atu Muhammadu Musa. Na shayar da yarinya na nono zalla har na tsawon wata 6. Ban bata komai ba. Gaskiya da bambanci dan ko yanke kika duba yarinya na ma da ke ganta yanzu watan ta tara yi da kwanaki.
To kina aikin gwamnati?
Ah, ina aiki da private organization.
To amma wani matsala kike samu a wurin aikin ki tunda dai ba duka ma'aikata ne suke bari a tafi da yara ba?
Ina zuwa da ita dan aiki na ba abin nan bane. Ni account to kashi abinci ne karban kuɗi ne naka iya rike yarinya na.
Sunana Elizabeth Ebuga, ina breastfeeding yara na shekara 1 da wata 2, kuma ina zuwa aiki. Amma daga wata 1 zuwa wata 3 mukan yi hutu. Amma muka fara aiki muna zuwa office da nani. In yaro ya kuka sai a bata nono, sai nani ta rike ta wani daki sai mu ci gaba da aiki.
Kan haka Madam Lidiya Ishaku ta ce kamata ya yi gwamnati da ma'aikatu masu zaman kansu su keɓe wuraren da mata za su iya shayar da jariransu da nono a wuraren ayyukansu.
Kukan da muna kama gwamnati kenan cewa gwamnati ya yi kokari a samu yadda za dinga taimaka ma mata masu aiki su hada aiki tare da shayar da yara da nono a keɓe wurare a wajen ma'aikata saboda mata masu shayar suna aiki. In sun zo wajen aiki za su iya ajiye yara. Na 2 kuma hutun haihuwan nan da ana bayar na wata 4. A wasu wurare ma kaman private ba su kai wata 4 ba. Muna kawo kuka ga gwamnati ko za a iya kara shi zuwa wata 6.
Masana sun bayyana cewa idan har ma'aikatu za su ba mata masu shayarwa isasshen lokaci su shayar da ƴaƴansu da nono zalla, zai inganta yanayin aikin ta yadda matan ba za su rika barin ma'aikatunsu don jinyar ƴaƴansu da suka kamu da rashin lafiya ba, ta yadda za a sami bunƙasar arziki da ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
'Yan Taliban sun sake daukar alhakin kai wani mummunan harin kunar bakin wake kwana daya da na cikin motar nan da ya kashe mutane fiye da 50 a kusa da birnin Kabul. A wata sanarwa da aka aika wa muryar Amurka ta ce Taliban ne ke da alhakin kai harin na jiya Asabar a gundumar Kanabad da ke arewacin yankin Kunduz. Harin na baya-bayan nan ya ce 'yan sanda sun ce ya kashe akalla mutane guda 22 daga cikin mambobin 'yan yakin sa kai masu goyon bayan gwamnati. Babban birnin Afghanistan yana fuskantar fargaba sannan kuma mutane suna zaman zulumi bayan waɗannan munanan hare-hare na 'yan Taliban tun bayan sanar da nada sabon shugabanta. Mulla Akhtar Mansur ne wanda ya maye gurbin shugabansu Mulla Umar da ya mutu. Sun kuma tabbatar da cewa su ne da alhakin kai harin nan da suka tura 'yan kunar bakin wake guda uku waɗanda suka tada bumabumai don kai farmaki a Camp Integrity a sojojin inda sojojin Amurka na musamman suke a can Kabul. A ranar Juma'ar ne dai wani dan kunar bakin wake a Taliban ya tada kansa da nakiya a tsakiyar dandazon daliban 'yan sanda inda ya hallaka akalla guda 27 ya kuma raunata guda 25 cikin waɗanda suka mutu har da wani sojan Amurka. Har yanzu dai ba wanda ya dauki alhakin wani hari ko kuma kai wannan hari na kunar bakin wake wanda aka kai da wata babbar mota harin da aka kai a unguwar fararen hula ya kuma kashe mutane 15 a Kabul ya jikkata guda 270. Mashawarciyar musamman akan harkar tsaro ta Amurka Susan Rice da kuma Lisa Monaco ta hukumar tsaron cikin gida ta Amurka sun mika sakon jajantawa a madadin gwamnatin Amurka ga gwamnatin ta Pakistan. Kristoci da dama da iyalansu sun yi kaura daga ɗaya daga biranen Siriya don gujewa abin da ka iya faruwa kamar yadda masu fafutuka suka faɗa a jiya Asabar. Daraktan ƙungiyar Kristocin Siriya game da 'yancin bil'adama Osama Edward ne ya sanar da cewa ɗaruruwan Kristoci da iyalansu sun bar ƙwariyar garin Sadat zuwa garin Homs da kuma Damascus babban birnin Siriya da ke ƙarƙashin ikon gwamnati. Sun yi hijirar ne dai saboda gujewa abin da ka iya dawo musu ganin yadda 'yan kungiyar ISIS ke dada kunno kai zuwa garuruwan da suke da niyyar kai muggan hare-hare. Edward ya ce da yawa suna tsoron kar abin da ya faru da kristocin kabilar Yazidi ya faru da su inda aka yi musu kisan gilla, haka kuma kar abin da ya faru da sauran kristoci na inda su 'yan ISIS suka kama ikon su suke ba su zaɓin musulunta ko kuma su kore su daga garin ko kuma su kashe su. Wata kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama da ke da matsuguni a Burtaniya ta tabbatar da cewa ana tsananin fada a yankunan na Karyaten da kuma Mahin da ke kusa da Sadad. 'Yan ta'addar ISIS sun kashe ɗaruruwan 'yan kabilar Yazidi. Kashi 10 daga mutane miliyan 23 na kabilar Perewar a Siriya kristoci ne. Zuwa yanzu dai sojojin taron dangin Amurka wanda suke jagoranta sun kai hare-hare sama da guda 6,000 a jiya 8 ga watan Agustan nan ne ya cika shekara ɗaya daidai da fara kaddamar da wannan hare-hare. Wata mahaukaciyar guguwa mai lakabin Typhoon Saudelo ta zaftare tsandaurin ƙasa da ke gefen teku a kudu maso gabashin Sin a jiya Asabar, sannan ta yi sanadiyar ɗauke rutar lantarki a fiye da gidaje miliyan 1 bayan ta hallaka mutane akalla guda 6 a Taiwan. Ba wani rahoton waɗanda suka jikkata ko kuma asarar dukiyoyi a kan tsandaurin ƙasa. Daga baya kuma guguwar ta rage ƙarfin tafiyar ta da a doron ƙasa ta koma ta tropical storm ta kuma durƙusar da hadar birnin Putian mai dauke da jama'ar da suka kai 450. Rahotanni sun fito daga birnin sun cewa an kwashe mutane cikin gaggawa kimanin guda 158 don gujewa hatsarin abin da ka iya samun su. Ana zaton guguwar tana tafiyar kilomita 20 a cikin sa'a guda.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagarin na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.